sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Zara Ufage a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 23 watan Fabrairu 2023. A cikin shirinmu za mu fara da duba batun tsaro, wanda masana ke cewa yana cikin manyan bukatun gudanar da ingantaccen zabe a duniya. Shi yasa masu fashin baki a Najeriya ke ganin wajibi ne mahukuntan kasar su samar da tsaro a lokacin zabe don baiwa al'ummar daman sauke nauyin zaben shugabanni. Za kuma a jira ayoyin wasu ƴan Ghana da shawarwarinsu ga ƴan takara, hukumar zabe, matasa da sauran al'ummar Najeriya, tare da fatan gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. A ci gaba da shirin shirye-shiryenmu kan zaben Najeriya da muke gabatar muku, da takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabarta da zaben. Yau za mu leka jihar Oyo. Za kuma mu gabatar da labaran wasanni, amma kafin nan ga Zara'u da labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Majalisar Dinkin Duniya a Malawi ta kaddamar da neman tallafin agajin gaggawa don tunkarar mummunan annobar kwalara da ta kashe kusan mutane 1,450, yayin da mutane 45,000 suka kamu da cutar. Kwararru a fannin kiwon lafiya na yankin sun ce idan ba dauki matakan gaggawa ba, adadin masu kamuwa da cutar na iya ninkawa sau biyu a cikin 'yan watanni masu zuwa. Majalisar Dinkin Duniyar tana neman tallafin gaggawa na dala miliyan 45.3 don samar da agajin ceton rayukan dubban mutane a Malawi da annobar kwalara ta yi wa barna. A cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Litinin, Majalisar Dinkin Duniya ta ce suna neman tallafin ne da nufin taimaka mutane miliyan 4 a Malawi da suka hada da 'yan gudun hijira 56,000 da kuma masu neman mafaka waɗanda ke cikin hatsarin barkewar cutar. Cutar kwalara dai ta barke a halin yanzu tun a lokacin watan Maris ɗin shekarar da ta gabata, ta kuma yadu zuwa dukkanin gundumomi 29 na ƙasar Malawi. A yau Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayan mu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar ƙasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa. Da yake ganawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky a fadar Mariinsky da ke birnin Kiev, Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin Amurka, wanda ya hada da harsasai da makamai da kuma tankokin yaki. Ya kuma ce akwai sabbin takunkumi da Amurka za ta kakaba wa Rasha a wannan makon. Biden ya ce birnin Kiev yana nan, Ukraine ma tana nan, demokradiyya a Ukraine tana nan. Ya kara da cewa Amurka tana tare da ku, kuma duniya ma tana tare da ku. Zelensky ya gode wa Biden akan ziyarar tasa a wani muhimmin lokaci ga Ukraine, kuma ya ce yana fatan tattaunawa da shugaban Amurka akan yanayin yakin na Ukraine. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaki samfurin F-16 ga Turkiya. Ya kuma bayyana ƙarin gwiwar cewa nan ba da dadewa ba ƙasashen Sweden da Finland za su shiga cikin kungiyar ƙawancen tsaro ta NATO, yayin da ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da shugaban Turkiya a yau Litinin. Ya ce wajibi ne Majalisar Dokokin Amurka ta amince da siyar da jiragen yakin na dala biliyan 20 ga ƙasar, waɗanda suka hada da bukatun Turkiyyar na jiragen yaki sama da 40 da kusan na'urorin zamani 80. Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Çavuşoğlu, cewa ba zai iya bada takamamman lokacin da za a sanar da majalisar dokoki a hukumance game da batun sayar da jiragen ba. Amma ya ce yana isar da sakon goyon bayan gwamnatin Biden kan yarjejeniyar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da karar da wasu 'yan Najeriya biyu mazauna Birtaniya da ke neman baiwa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje damar su kaɗa ƙuri'a a duk inda suke a zaben shugaban ƙasa wanda za a gudanar a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. Kotun ta yi watsi da karar tana mai cewa kundin tsarin mulkin ƙasar ya bayyana cewa masu zaɓe mazauna Najeriya ne kaɗai ke da damar kaɗa ƙuri'a. 'Yan Najeriya da ke ƙasashen waje suna ba da gudunmawar biliyoyin daloli a wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar ta hanyar aikawa da kuɗaɗe, kuma magoya bayansu sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwari ma ta yadda za su iya kaɗa ƙuri'a a ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasashen waje. A hukuncin da kotun ta yanke ta amince cewa 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje za su iya kaɗa ƙuri'a, amma majalisar dokokin ƙasar ce kaɗai za ta iya yanke hukuncin ba kotuna ba. Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu da ke cin gajeren zango a safiyar yau Litinin a wani abin da ta bayyana a fili cewa martani ne ga atisayen haɗin gwiwa da Amurka ta yi da Koriya ta Kudu da ya ƙunshi wasu jiragen yaƙi guda biyu ƙasa da kwanaki guda da ya wuce. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Koriya KCNA ya bayyana cewa wani atisayen harba makaman roka da dama daga ɓangaren yammacin ƙasar ya harba rokoki guda biyu masu tsawon kilomita 600 a wurare masu nisan kilomita 395 da kuma nisan kilomita 337 zuwa gabas. Ƙasashen Japan da Koriya ta Kudu sun yi Allah wadai da gwajin wanda shine na biyu a cikin kwanaki ukun da suka gabata. Da yake magana da manema labarai a birnin Tokyo, babban sakataren majalisar ministocin ƙasar Hirokazu Matsuno ya ce an harba makaman masu linzami zuwa gabas da gabar yammacin Koriya ta Arewa da misalin ƙarfe 7 na safe na agogon ƙasar.
Da zarawa fage da takaranto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, masana na bayyana tsaro a zaman daya daga cikin manyan ginshiƙan tabbatar da gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya. Shi yasa wasu ke ganin wajibi ne mahukuntan Najeriya su samar da ingantaccen tsaro a lokacin zaɓe don baiwa al'umma damar sauke nauyin zaɓen shugabanni. Jihar Kaduna na cikin jihohin Arewa maso yamma da ke fama da matsalolin tsaro, musamman ma a ƙananan wasu hukumomi. Daga Kaduna ga rahoton da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Iƙara ya haɗa mana.
Tsaro da kore tsoro na cikin manyan bukatun gudanar da ingantaccen zaɓe a duniya. Shi yasa wasu masana ke ganin ya zama wajibi mahukunta su samar da tsaro a lokacin gudanar da zaɓe da nufin baiwa al'umma damar zaɓo shugabanni. Jihar Kaduna na cikin jihohin Arewa maso yammacin Najeriya da ke fama da matsalolin tsaro, musamman ma dai a ƙananan hukumomin Igabi, Giwa, birnin Gwari, Cikun Zangon, Katabƙaura da Kajuru. Sai dai kuma masanin harkokin tsaro Manjuwe Hayashin Kwamai Ritaya ya ce duk da irin matsalolin da ake gani akwai shirin da hukumar zaɓe ta yi.
Gaskiya ne akwai yankunan da suke fama da matsanancin rashin tsaro a jihar Kaduna, kuma mun ga yanda waɗansu ƙauyukan an riga an tada su. To sai dai bayan an tada su, waɗansu suna sansanin 'yan gudun hijira kuma an matsa musu da akwatinsu zuwa wannan wuri domin su yi zaɓe. Ita hukumar zaɓe har yanzu ba ta ayyana wani daga cikin irin waɗannan wuraren a matsayin cewa zaɓe ba zai yiwu ba. Kenan suna da masaniya daga ɓangaren ma'aikatan tsaron cewa za a iya yin zaɓe.
Yankin birnin Gwarin jihar Kaduna dai ya sha fama da hararen 'yan bindiga da ƙone garuruwan da suka kawo matsalolin tsaro a baya. Sai dai kuma shugabannin yankin sun ce jama'a za su fito zaɓe. inji shugaban kungiyar al'umar birnin Gwari Malam Ishaq Usman Kasai.
Tabbas ba hukun kwanto karamin hukumar birnin Gwari tabbas tana fuskantar matsalan tsaro musamman garuruwa wajen sama da dari a takaice karamin hukumar birnin Gwari an tada su an kore su daga ainihin matsugunan su kuma akwai kalubale musamman wajen gudanar da zabe da za a yi a wannan shekaran kenan abinda ake fuskanta shine matsalan su wa'annan yan ta'adda da aka fi sani da bandit na yan ta'adda da kuma abin da ya shafi harkan ansaru wanda a wannan wurare musamman suna ainihin barazana ga kan al'umman da suke wannan yankin to amma duk da haka gaskiya al'umman binnin Gwari da shauran masu ruwa da tsaki stakeholders insha Allah ana kokarin ga zabe da za a yi 2023 an yi iyakan bakin kokari domin mutanen da suke da register a wa'annan yankuna sun samu daman yin zabe
zaman zulumi da fargabar harin yan bindiga dai na cikin abubuwan da ka iya sanya ya guyoyin masu zabe a yankunan da suke fama da matsalolin tsaro sai dai manjoyi hayashin kwamirtaya ya ce akwai mafita
a zahirin gaskiya in babu tsaro babu yanda za a yi sahihin zabe yayyu domin akwai wa'anda wuraren da kila daga ba sai an kai kayan aikin saboda rashin isasshen tsaro ko jami'an tsaron ba su wadatu ba yan bindigan nan ko wa'anda ba su so a yi zaben nan suna iya zuwa su taho su kori mutane kuma zaben ya zamanto bai yiwu ba amma ba ma fatan haka matukar al'umma a mafi yawan wurare suna nan kuma sun shirya yin zaben nan to in sun fito sun yi zabe muna gani jami'an tsaron nan sun shirya akan za a kiyaye
To ko ta yaya jami'an hukumar zabe za su kai kayayyakin zabe a yankunan da ke fama da hararen yan bindiga da sauran matsalolin tsaro? Malam Ishaq Usman Kasai ya ce sun shirya wani tsari a yankin birnin Gwari.
A halin dai da ake cikin mu a karamin hukumar birnin Gwari akwai tsari musamman mutane ana iyakan bakin kokari a ga yanda za a yi engagement na su yan ta'adda domin a samu daman gudanar da wannan zabe musamman kai kayayyakin zabe wuraren da ka dace domin haka duk da wannan matsalan tsaro na wannan yanki ya kasance bai hana a wancan lokacin da aka zo kidaya da ake shirin yi a wannan shekaran an zo an shiga lungu da sako a watannin da suka gabata ta hanyar tuntuba a contact da su wa'annan da wanda a wasu wuraren ma zaka ga wasu su ne suke goya mutanen da suke wannan aiki to haka muke tsari musamman a karan kuma gwada insha Allah za a je a gudanar da zabe a wurare duk wanda yake nan a bashi dama ya zo ya kada Qur'an shi ba tare da musgunawa ba.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahoton. To har yanzu muna kan batun zabe a Najeriya. Yan wasu kasashe da dama na nahiyar Afirka na kallon zaben na Najeriya a zaman muhimmi ga yankin musamman na Afirka ta yamma. Akan haka wasu 'yan kasar Ghana suka bayyana ra'ayoyinsu da shawarwarinsu ga 'yan takara hukumar zabe matasa da sauran al'ummar Najeriya tare kuma da bada da fatan gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana. Ga rahoton da Idris Abdallah wakilin muryar Amurka dake Accra babban birnin Ghana ya hada mana.
Idan aka yi la'akari da yawan al'ummar Najeriya, karfin tattalin arzikinta da rawar da take takawa a nahiyar Afirka, waɗannan zaɓuka za su ƙarawa ƙasar daraja wajen tafiyar da mulkin demokuraɗiyya da aminci a faɗin Afirka. Hakan zai tabbata ne idan sakamakon zaɓukan sun kasance sun yi daidai da abin da jama'a ke so. Ga wasu ra'ayoyi, shawarwari da fatan alheri da wasu jama'ar Ghana suka miƙa ga Najeriya ta hanyar muryar Amurka. Yunus Salahuddin Banjo ya ce,
"Idan suka cimma fansu wurin zabe aka zabi shugabannai masu inganci sannan kai kara maka sanna jiya daraja cikin idanuwar ko fuskan al'umma ta duniya sannan kuma kira muke yi da independent electoral commission aina kenan kowa inda yake yi zabe ya kamata bashi da mai zabe ka rayi wariya kuma ka rayi tuwa kamar yanda yake over the years ake characterize zabe Nigeria jami'an tsaro su bar kishin kasa ya ci musu gaba saboda kar su sai bayan gwamnati ko wani jam'iyya haka kuma muke kira da wasu kungiyoyi na matsin lamba su ma su yi adalci wurin sakonnin da suke kaiwa ga masu jefa kuri'a.
Ni ne naku Kande Jamila, ni ma 441. Muna roko talakan Najeriya, in kuka ce ba ku fito ku jefa kuri'a, kun cuce kanku. Amma in dai kika fito ko ka fito, wanda kake so da ka duba kaman wan, in shi ne in ya ci zai ya duba talakan ka, sai ku da ku fito ku wannan ileshi. Kun ji, ku yi zabe na limana, zabe mai kyau. Muna roko politicians masu yawon siyan kuri'a su ji tsoron Allah. Kai da ka je ka sayar da kuri'an ka, ko ke da kika sayar da kuri'an ki, gobe kin tashi kina wala sai kasa baki da hanya kike bi mai shi o, tunda ya biya ki baki kara ganin shi. Kin randa yasa ai leshin ga cikin ruwan sanyi, Allah ya ba mai tausayi wanda zai ji tausayin talakan kasa, Allah ya bashi nasara.
Sunana Alhaji Bayawa na zangon Adojiri Nsawan a Ghana. Mu dai al'umman kasan Ghana muna fata a yi zabe lafiya ga malafi. Mu gode musulunci ko mu gode wayewa shine mai mu zabe wannan ya cancanci a zabe shi. Kan mu bita wani abin duniya a yaudare mu, mu je mu zabi wani gobe mu yi ta kuka da rayuwarmu. Sannan kuma muna kiran yan uwa yan bangan siyasa, kan mutum ka zauna ana yusunka ko kuma a dauke ka kaman hauya a je a yi noma da kai karshe a yadda kai, saboda mai lokacin birgewa a ce ba da kai za a birge ba. Mu ma kasan Ghana muna so mu yi kwaikwayo da Najeriya, don mu ma bayan Najeriya sun gama zabe ba da daidaiwa ba, sabon shekara Ghana za su kuma za su yi zabe. Ku zama abin koyi, Allah ya sa a yi zaben nan lafiya ga ma lafiya.
Voice of America, Rahina ne Famuk, Accra, Ghana. Sa kuma na zuwa ga INEC, in an yi shi da adalci INEC ku ne kuma da kasan da kanta kasan Najeriya tare da suke cikin ta. Shi ku kai zuciya nisa, kasa ne da muke fariya da ita, yawancin jama'an da ke cikin ana mu'amala, ana shiga garin, ana sayayya, ana shigo, yan uwan juna Ghana, Togo, Benin, mu duka haka yan uwan juna. Allah ya sa a yi shi da bismillah kuma a kare da alhamdulillah.
Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
An gaishe ka Idris Abdullahi. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatarwa kan zaben Najeriya, kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabarta da zaben. A cewar alkalin hukumar Idaya, Ibadan babban birnin jihar Oyo shine birni na uku mai mafi yawan jama'a a Najeriya, kuma Ada shine birni na biyu mai mafi yawan jama'a a Afirka. An kafa jihar ta kudu maso yamma mai kabilar Yarbawa ne a ranar 3 ga watan Fabrairu 1976. Hassan Umar Tambuwal, wakilin murya Amurka daga Ibadan, ya hada mana shirin.
Talaka kabar kuka, kuri'ar kayancinka, ka rike makamanka, ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka.
Mahaifi gwamnan jihar Oyo injiniya Oluseyi Abiodun Makinde ran 25 ga watan Disamba na shekarar 1967 a Ibadan. Sai Makinde, kamar yadda aka fi kiransa, ya kama mulkin jihar Oyo ran 29 ga watan Mayu na shekarar 2019, bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP. Kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP. Kafin ya dare kujerar gwamnan jihar Oyo, ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal, sai Chief Tasalim Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi karfi a cikin 'yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, MPN, AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 1976 ne. Aka kirkiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya, wato Western Region. Kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan. Jihar Oyo dai tana da fadin kasa har na murabba'in kilomita 28,454. Ta yi iyakoki da jihohin Kwara, Osun, Ogun da kuma kasar jamhuriyar Benin. Jihar ta Oyo dai tana tinkaho da cewa anan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana anan ne aka fara yin jami'ar farko, wato jami'ar Ibadan, jihar Oyo mai kananan hukumomi 33, tana da yawan jama'a har mutane miliyan 7,840,864. A bisa alƙalin hukumar kidayar jama'a ta ƙasa wato na shekarar 2016, wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaben mai zuwa.
Sunana Fatima Bola. Mu abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro, saboda in babu tsaro ko samu fito mu yi zabe ba, saboda can baya anan Ibanda an saya da jima da fada ana kashe mutane, in babu tsaro fa zabe zai wahala.
Ni ne Ali Gure mai injin, amma mu hoton mu dai idan an kalkwali idan ana cikawa, amma sai a yi zabe ana da cewa za a yi mu kaza za a yi kaza ku zabe mu, ba an yi an gama kada su tabiya ba kuma ganin kowa aikin da aka ce za a yi muku kuma ba za ku kuma ganin wani aikin an yi shi, sai bayan shekara hudu su kun so kasa na kuma da ga talakawa suna neman cewa ai lokacin kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sai ai ba su zo su kashe alƙawari ba, to shine abin matsalar mu da wannan mutane
tsakanin shugaban kasa, gwamnoni da kuma yan majalisa, wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zabe su?
Ba su cika alƙawari, saboda haka shugaban kasa zai ce zai muku kaza, gwamnoni su ma zai suma za su dan alƙawari za su ajiye su kaza, su ma abin sanatoci za su zo cewa mun an zabe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza, to amma ai aka yi dinnan kowa ba wanda zai haka za zo ya cika alƙawari.
Sunana Abule. To kai kuma menene damuwarka a wannan zabe mai zuwa?
Ni damuwa na shine duk inda sanuwa gaba ta sha ruwa nan ta baki sha, saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato, ko wanne ka ga to sai alƙawarin ƙarya, duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci, to kowa bukatar gidan sa yake, babu wanda ke dubi talaka yanzu ga, to dubi irin yadda muke gwagwarmaya muka zabi Buhari, abubuwa duka yanzu ga shi, kowa yanzu jikini ya ga mai
kana nan Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba,
ai ba zata an kai sabida wallahi irin yadda dai mun kai gihin Buhari muna ganin cewa abubuwa za su ta yi duka abubuwan sun da sun lalace, kada Allah sa maimaita.
Yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama za a sai ka nemi bukata gare su, me zaka ce?
To wace bukata zan nema gare su, saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana iya cewa nan an yi ma, amma da an daga shi kenan an wuce da kai.
Sunana Alhaji Samaila 1000 Sabulu. Abu bukatar mu a koran sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly, to san mun lafiya muke so, ba ma so fada kuje ta sa rutina ba ma so, a san mun lafiya muke so a Najeriya.
Sunana Babangida Degrees. Abun da ke damuwa security,
amma tsaro kenan,
tsaro mai damuwa, ba aiki a taimaka mata kuma ba aiki sansan.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Latino da Sardauna premium arewa na, ko in ce masoyi na gidan kasa yake kwana, wai wayo ga yan baya sun face akan hanya sun biye wa zuciya rudi na duniya.
Aga da Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Manchester United ta doke Leicester City da ci 3 da nema a wasan mako na 24 a gasar Premier da suka kara a ranar Lahadi a Old Trafford. United ta fara cin kwallon ne ta hannun mako Rashford a minti 25 da fara ta Moller, sannan ta kara ta biyu da aka koma zagaye na biyun. Jado Sancho ne ya ci wa United na 3, wadda ta hada maki 3 da ta doke a fafatawar. Rashford ya zama na farko da ya ci kwallo a wasa 7 a jere a Premier League a Old Trafford tun bayan Jinton Wayne Rooney a shekara ta 2010. Haka kuma dan wasan tawagar Ingila ya ci kwallo 17 a Old Trafford a bana a dukkan fafatawa. Ya kafa wannan bajintar tun bayan gwarzo Rooney a kakar 2011 zuwa 2012, wanda ya zura kwallo 19 a raga. Da wannan sakamakon United tana na 3 a gaban teburin Premier da maki 49 da tazara 3 tsakaninta da Manchester City ta 2. Ranar Alhamis United za ta kecere ne a wasa na biyu da Barcelona a Old Trafford. Yanzu kuwa bari mu leka bangaren wasan zakaru nahiyar Turai, inda Liverpool za ta karbi bakoncin Real Madrid a filin wasa na Anfield Stadium da ke kasar Ingila. Ita kuwa Frankfurt ta kasar Jamus za ta karbi bakoncin takwaranta ta Napoli da ke kasar Italia. Lamarin da masu sharhi akan kwallon kafa a Nigeria suka yi ta batu domin ganin wannan al'amari zai dauki hankali, duba da wannan wasar an taba gwabza irinsa a can baya. Umar Usman, wani masanin harkokin wasan kwallon kafa ne a Najeriya, wanda ya fara da cewar:
To Malam Salisu, idan ka dubi a wasan da za a buga a gobe na wasan zakaru nahiyar Turai, inda ita Liverpool za ta kari bakoncin ita Real Madrid, duk da dai ita Real Madrid ana ganin yanzu ita ba asaranta bane Liverpool, in ka dubi sun yi karawa guda biyar, inda ita Real Madrid ta samu galaba gabaki daya kan ita Liverpool din, duk da cewa ita Liverpool din da tana tabuka abun azo a gani a wasan zakaru nahiyar Turai din, amma ita Real Madrid ana ganin ta mata fifinkau ne a yanzu, duk da cewa ita Liverpool akwai dan matsaloli da take fama da shi na karancin yan wasa, amma ana ganin a gobe nan ita Liverpool za ta dage dan ta ga lalle Real Madrid bata sake kafa tarihi akan ta ba, koda a baya da ya gabata ita Real Madrid din ta dauki kofuna guda biyu na wannan zakaru nahiyar Turai din akan ita Liverpool. Kaga a wasa da suka buga na karshe na wanda ya huce, ita Real Madrid din ta samu zira kwallo daya ne akan ita Liverpool din, wanda ya ba mu ita Real Madrid daman daukan wannan kofin a wasa da ya gabata, duk da ita ce yanzu take rike da wannan kambun a kasar Spain.
A gasar La Liga kuwa ta kasar Spain, an tsayar da wasan El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid. A gasar La Liga ta tsayar da ranar 19 ga watan Maris domin buka wasan El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid a wasan mako na 26 a filin wasan Nou Camp na Barcelona. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Lado Salisu Garba. Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Majalisar Dinkin Duniya a Malawi ta kaddamar da neman tallafin agajin gaggawa don tunkarar mummunar annobar kwalara da ta kashe kusan mutane 1,450, yayin da mutane 45,000 suka kamu da cutar. Kwararru a fannin kiwon lafiya na yankin sun ce idan ba dauki matakin gaggawa ba, adadin masu kamuwa da cutar na iya ninkawa sau biyu a cikin 'yan watannin nan masu zuwa. Majalisar Dinkin Duniyan ta nemi tallafin gaggawa na dala miliyan 45.3 don samar da agajin cutar rayukan dubban mutane a Malawi da annobar kwalara ta yi wa barna. A yau Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar kasar da 'yancin kai da kuma 'yancin kasa. Da yake ganawa da shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin Amurka, wanda ya hada da harsasai da makamai da kuma tankokin yaki. Ya kuma ce akwai sabbin takunkumi da Amurka za ta kakabawa Rasha a wannan makon. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaki samfurin F-16 ga Turkiya. Ya kuma bayyana kwarin gwiwar cewa nan ba da dadewa ba kasashen Sweden da Finland za su shiga cikin kungiyar kawancen tsaro ta NATO, yayin da ya kai ziyara Ankara domin tattaunawa da shugaban Turkiya a yau Litinin. Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Turkiya Mevlut Çavuşoğlu. Ya ce ba zai iya bada takamamman lokacin da za a sanar da majalisar dokoki a hukumance game da batun sayar da jiragen ba, amma ya ce yana isar da sakon goyon bayan gwamnatin Biden kan yarjejeniyar.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zara Ofage da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leather Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Inta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya, ma'assalam.